ayyamin duniya, daga kwanukan duniya dukkan ta gaba daya za a yi musu hisabi a gama gurgurdan rabin yini. Gurgurdan rabin yini bari ma malamai suka ce ai ya zo a ruwaya, wata ruwaya cewa gaba dayan halitta ana yi musu hisabi ne a gurgurdan yanda dayan ku zai sallaci raka'a biyu, kafin a ce an sallaci raka'a biyu Allah ya yi wa halitta gaba daya hisabi, duk an gama da kowa, na aljanna an sallame su ga aljanna, na wuta an sallame su ga wuta. يا أيها الذين آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا يا وإن ديك سنبا دقسكيا واتو لما بينا في هذه السورة عند أمجد يبينا أولا سورة farar aljihadi ya bayyana farar da take cikin yaki, ya bayyana farar umanni da kyakkyawan aiki da hane kuma daga mummunan aiki, ga wani wannan daga hukunce-hukunce masu girma. To sai aka cika wannan surar bima yufidul muhafazata ala zalika, da abin da zai fa'idantar da cewa a tsaya a kula da haka, a kula da haka din, a kula da wannan abubban da aka yi ta bayanin su a wannan sura. Ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya da Allah, isbiru, ku jure, ku yi haƙuri, ala ta'ati, bisa zuwa da ayyukan bi, ayyukan bin nan wato takalifu ne, ko da dai wani malami yake cewa ai tasharifu ne, ɗaukakawa ce Allah ya ga bawansa. To a kula da zuwa da su, an san da wahala a cikin zuwa da su, so da yawa mutum yana bacci za a ce lokacin sallah ya yi, ya tashi ya sallah, ta yana jin sanyi a ce alwala, to duk dai a kula, ka a ce za a bi ta jiki ko za a bi ta zuciya, sai zamo a zo ana nadama a ƙarshe, a yi haƙuri, a daure, a ringa zuwa da ayyukan bin nan yanda Allah ya shar'anta. Wal masa'ib, hakanan kuma in Allah ya sauko wa bawa musiba, to ya haƙura, kai ya yaukace, ya yaukace har ya kai zuwa cewa ya ringa kai ƙarar Allah ga bayi, ya ringa kai ƙarar Allah ga bayinsa. Wa anil mas'asi, kuma ku yi haƙuri ku bar ayyukan sabo, ayyukan sabon nan abubuwa ne masu daɗi a zuci, zuciya tana ganin kyansu da ƙawatawar shaidan, to amma a daure, a bari, a bari, duk irin yanda zuciya ko shaidan za su ƙawata wa bawa ayyuka wanda ba daidai ba a wajen Allah, to ya kiyaya, kai ya zo da wannan aikin, ya kiyaya, kai ya yadda ya zo da wannan aikin. Wato a share bizalika, mufassiru ya yi nuni da yanda ya kawo fassarar ayan nan, ila anna maratibas sabri, ko ila maratibas sabri salasati, zuwa darajojin haƙuri guda uku, haƙuri yana da matsayi har guda uku, wato akwai sabrun alal da'ati, akwai sabrun alal masa'ibi, akwai sabrun anil ma'asi. Shi sabrun alal da'ati shi ne na ƙasa, matsakaici a ciki shi ne as-sabru wato alal masibati, sannan na ƙarshe wanda yake ya fi wuya shi ne sabru anil ma'asiyati, a ce bawa ya haƙura bai bar saban Allah, ga saban Allah ya masa imkani amma ya yaƙi zuciyarsa, duk irin yanda zuciyarsa za ta ƙawata masa saban Allah nan ya zamo ya bari, to wannan wato shi ne a azamus sabari. Wasabiru, ku jure wa al-kuffara, kafirai, fala yakunu ashadda sabran minkum, kada su zamo sun fi ku tsananin haƙuri, irin yanda koyaushe suke cikin yaƙi da ku, to ku ma ku zamo koyaushe a cikin yaƙin kuke da su, kada a ce sun fi ku juriya a wajen yaƙi. Ai fala tafiru min al-a'da'i, kar ku gudu daga abokan gabanku, wasfiru alal jihadi, ku yi haƙuri bisa yaƙi, wa hassahu, an keɓance yaƙin nan da an mato, wa inda halafi umumin sabri, ko da yake ya shiga a cikin umumin gamawa a haƙurin, da annahu a gamu an wa'ihi, don yin haƙuri a wajen yaƙi shi ne mafi girman nau'o'in haƙuri. Wa jami'ul laha, ya tara ga baki ɗayan nau'o'in na haƙuri, fa innahu, domin shi haƙuri a yaƙi, mutum ya jure ya yaƙi, ai haƙuri ne juriya ce bisa bin Allah, wa huwal jihad, shi ne yaƙi da kafirai, kuma juriya ce haƙuri ne daga abar aikata wato saban Allah. Me saban Allah shi ne? Al-firaru min az-zahafi, gudu daga wajen yaƙi, ya ko firaru min al-adu, gudu daga abokin gaba, kuma haƙuri ne bisa musiba shi ne cewa mutum da kansa yana ji yana gani ya bijirar da kansa ga inda za ta yi a kashe shi ko a yi masa miki ko a yi masa miki to ku haƙura da ya kakku ce za ku bar yaƙi da kafirai kakku ma ku ce za ku gudu daga wajen yaƙi domin guduwa daga wajen yaƙi zunubi ne babba ya ayyuha allazina amanu idza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwallihimul adbar wa man yuwallihim yawmizin minkum duburahu illa mutaharifan liqitali na mutahayyizan lafiatin faqarba abigarbi minallahi wa ma'awihi jahannam wa bisal masir ya ku waɗanda suke mummunai in Allah ya kaddara za ku kafsa da abokan ga kuka gamu da abokan ga ba suna masu taruwa don su yaƙe ku to ba ku ba cewa za ku gudu ku bar su domin duk wanda ya gudu a wannan ranar to in ba ya gudu bane dan ya nuna wata gwaninta a wajen yaƙi ya gudu dan ya nuna wa kafirai ko ya kare ne su biyo shi in ya so ya dawo din ya kashe su ko kuma dan sun masa yawa ne ya gudu dan ya koma cikin ƴan uwansa to wanda din ya gudu in ba haka ba to ya dawo ya da fushi daga Allah ya dawo da azaba daga Allah mako masa wutar jahannam mako masa wutar jahannam ita ko wuta ta munana a matsayinta na makoma warabidu ku tsaya ku yi ribadi asulul murabadati asalin ribadi an yarbida kullun min alhasmaini huyulahu shine kowanne daga cikin masu yaƙi kowanne ɗaya a cikinsu ya ɗaure dokinsa ya su ya kunu na mustajidin likita inda za su zama sun yi tanadin yaƙi sun mutu su afi sannan kuma aka yalwata a cikinsa waju'ila kullu muqimin fi sagari aka sanya duk wanda ya tsaya a kafa lihirasatil aduwi don kare abokan gaba kar su shigo ƙasar musulmi aka sanya shi murabida cewa ya yi ribadi wai lamakun aduwun wala markubun marbudun ko da ba abokan gaba a fili ba wani abin hawa da za a ce an ɗaure to dai sai a ce ya yi ribadi wanda shi ribadi ɗin nan farala mai girma ta zo a cikinsa domin ya zo yana cikin faralarsa cewa wanda duk ya mutu a gurin ribadi to har zuwa ranar alkiyama ana ta rubuta masa ayyukansa na alheri har zuwa ranar alkiyama ana ta rubuta masa ayyukan da yake yi na alheri mutuwarsa ba za ta sa a zamo an gama rubutun ba har mutuwarsa wato ana ta rubuta masa ladan aikin wa ayyukansa na alheri to wasu suka ce wannan ribadin da ake fada a nan ba wai ribadi da wajen yaƙi ba a'a bawa ya dakatar da kansa ga bautar Allah gaba ɗaya da yin biyayya ga Allah domin yanda ya zo a sashen hadisai manzo Allah yake fada wa sahabbai kuna so in fada muku abinda Allah yake shafe zunubai da shi kuna so in rubuta muku in fada muku abinda Allah yake daga matsaye da shi yake kankare zunubai da shi to in kuna so ku sani shine bawa ya tsaya cika alwala lokacin da taba ruwa da kyar'aki wato ana sanyi amma duban ana sanyin bai sa yayi alwalarsa sama-sama ba yayi alwalar ta su cikakkiya sannan kuma ya taki zuwa masallaci ya je kuma ya tsaya yana sauraron sallah bayan sallah ya tsaya yana sauraron sallah bayan sallah to fazalikumur ribad manzo Allah ya ce wanda ya haka ya samu ladan ribadi yasa an yi sallah azhar ba wani abu muhimmi da yake gabanka hira ce ko hutawa ko kallakalle a maimakon ka fito ka tsaya wannan a'a kai zaman ka a masallaci ka ci gaba da ambaton Allah har la'asar akai la'asar din nan da kai to sai a rubuta ma ladan kayi ribadi ka tsaya sauraren ibada ko kuma an yi magarba a maimakon ka fito ka tsaya wata hira ko wani abu daban ka zauna a inda akai magarban nan har lokacin isha yayi lokacin nata koyayi ba irin cewa to kuma ainihin dazu ina zaune a azalzala cewa bara ai ko lokacin bai ba ni dai in yi in shiga gida ko in yi in tafi a tsaya lokacin yayi a sallace ta tare da jama'a to wannan shi ma ribadi ne sauraren ibada duk wanda yake ya zauna yana sauraren ibada to rubuta masa lada ake kamar da a ce a cikin ibadar yake in ka zauna kana sauraron sallah ladan sallah ake rubuta ma. In ka zauna kana sauraron duk wata ibada, to ladan wannan ibadar ake rubuta ma. Shi yasa yanda ake so da yawa musamman matasa a ce yaushe ma za a shiga masallaci, ko yaushe za a zauna jiran sallah, abada an saba da ita, ai an saba da ita, to ana tozarta abu ne mai, ana tozarta matsayi ne mai girma wajen Ubangiji subhanahu wataala. Ta yi duk sallolin da kake, duk sallolin da kake a baya baka samu karbuwa ba irin wannan din, amma kuma ta tozarta ta. Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, inna li rabbikum fi ayyami daharikum nafahat, ana samun tasowar rahama ta Ubangiji a cikin kwanukan zamani. Sai ta yi rahamar da za ta taso yau nan da shekara 100 kamata ba ta taso ba, amma sai wanda yake tsaye a kofar Allah shi zai samu. Idan ba kana tsaye a kofar ba, ba za ka samu ba. Sai ya sa cewa yau ai kai ka saba da sallar mata zamu ma a gida, me ya za ka damu kanka har ka je kana tunani ai jahilci ne babba da rashin sanin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala, da rashin sanin abin da yake wajibi a kan mutum. Ai sallar nan kowace cewa aka yi ka tsaya ka kula da ita ma, kamar da a ce ita ce taka ta ƙarshe, kamar da a ce ita ce taka ta ƙarshe. To wato wattaqullaha, da abin da za ku yi ku ji tsoron Allah fi jami'i ahwalikum, a baki ɗayan halayenku ai halatukum, halayenku min raha'in, da halin yalwa, wa shiddatin, da halin tsanani. In bawa yana cikin yalwa, to kada yalwan nan ta tsora shi akan ya saba wa Allah. Da yawa akwai bayi wanda in Allah ya buɗa musu, to sannan kuma sun fi saba wa Allah, an ba shi mulki, da can san da yake neman mulkin ya fi kowa ƙasƙan da kai, Allah dai ya bayar, Allah ya gawo dai komai ma za a yi ayi. Amma yanzu kuma an koma ga dara, ko kuma an ba shi dukiya, da can bai da komai, ya fi komai tsayawa kofar Allah, ya fi kowa tsayawa kofar Allah. Amma yanzu tunda dukiya ta samu, bara kuma ya za a keta tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce ka ai kaza, a tun da ana da shi sai an yi, to a kiyaya, a kiyaya, don Allah ya yalwata wa bawa kai ya zamo ya saba wa Allah saboda wannan yalwa. Haka nan kuma ku ji tsoron Allah a halin tsanani. Wasu da yawa in Allah ya saukar musu da tsanani, a maimakon su koma ga Allah, su dubi cewa wannan tsananin da Allah ya saukar musu ta yi ma ana nufin ɗaukaka su ne. Dan su da yawa tsananin da Allah ya kan saukar wa bawa sababin samun daraja ne a wajen Allah, sababin ɗaukaka lamarin bawa ne. Amma kuma sai bawa ya dawo, ya ƙi haƙuri, ya ƙi juriya, ya zamo ba abin da yake irin wannan halin da aka ɗora shi aka yi, a maimakon ya nuna yadda da Allah, wanda abin da ake bukata bawa a kowane hali ya nuna yadda da Allah. Shi yasa malamai masana Allah suka ce ai duk wanda ya zamo shi san da aka yalwata masa sannan ya sanye munna, amma da an kuntata masa ya haɗu cikin bakin ciki, baya duban me zai samu a wannan halin, a ya haɗa a cikin bakin ciki, to wannan fa laysa arifan bi zinjala, bai san Allah ba. Man fil jamal yafrahan wa fil jalal yahzan fa laysa arifan bi zinjalal, wanda sanda aka yalwata masa munna yake, an masa yanda yake so, sannan munna yake yi, baya duban Allah, baya tunanin me zai yi ne a cikin wannan yalwata masa din da aka yi, baya duban cewa Allah ne fa yalwata masa. An tsinko aka haɗa shi da tsanani ko rashin lafiya ko abin da ya kama da haka, to sannan yana cikin matukar bakin ciki, to wanda duk yake haka to fa laysa arifan bi zuljala, bai san Allah ba, bai san Allah ba. Wa usrin wa yusrin, da halin kuntatawa, da halin yalwatawa, wa sihhatin wa marar, da halin lafiya, da halin rashin lafiya, a kowane hali dai bawa ji tsoron Allah, ya tsaya da abin da ake kira taqwa, shine intisalul mamurati zahiran wa batina, da kuma ittinabul manhiyati zahiran wa batina. La'allakum tuflihuna, ko dai ku ka samu babban rabo, tafuzuna bil jannati, ko dai ku ka rabauta da aljanna, watan juna minan nari, ku tsira, ku samu tsira wato daga wuta. A taraji fil qur'ani, inda Allah ya kawo magana ya ce ko dai in kun yi haka din za ku samu kaza, bi manzilati taqibi, a matsayin cewa an tabbatar ne, ma'ana in dai kun yi haka to za ku samu babban rabo. indai kun yi haka to za ku samu babban rabai, inda za a samu kuskure sai dai ko daga gare ku ya zama ba ku yi yanda aka ce ba, amma indai kun yi yanda aka ce to sakamakon da yake jira ku kenan shine ku samu babban rabo ku rabauta. Abin da ake kira falahu huwal fawz, shine rabauta waz zafaru, da samun nasara. Ya zo a hadisi cewa wanda duk ya karanta sura Ali Imran, Ubangiji ya bashi da kowace aya daga cikin ta amana, amana ala jisr jahannama, bisa kadarkon jahannama, bisa siradi. Malamai da yawa suka ce duk irin wannan hadisan da ake kawo karshen surorin nan galibin su mawru'ai ne, wanda suke tabbatattu ko abin karba a cikin su ɗan kaɗan ne, amma aksarin su wato mawru'ai ne, irin su sa'alabi su ne suka yawaita kawo su, ne kashafu da razi da suka bi su a cikin wannan, saboda zame wasu ba gwanaye ba ne ko ba masana ba ne a ilimin hadisi. Dai bawa babban abin da yake gabansa ya ji tsoron Allah a kowane hali, ya samu kansa a ciki. In bawa ya samu kansa a halin yana mai mulki to ji tsoron Allah, ya samu kansa a halin talaka to ji tsoron Allah, ya samu kansa a halin mai kudi ya ji tsoron Allah, ya samu kansa a halin marashi to dai ya ji tsoron Allah. Tsoron Allah nan dai kamar Allah ya rataye komai da haka, ya rataye komai da haka, wanda duk ya ji tsoron Allah to shi ya samu mafita ma a dukkan lamarin, a dukkan lamura, inda wa'o man yattaqillaha yaj'allahu maharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kuma ya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allaha balighun amra kad ja'ala lahu kulli shay'in qadar. Ai duk wanda yake tsaya ji tsoron Allah a dukkan lamarin sa, to fa duk abin da yake ciki Allah ya bashi mafita. Shi yasa idan bayi suna cikin wani hali suka ga sun kasa fita daga wannan halin, to abinda yake wajibi a kansu su gane a wajen tsoronsu ne ga Allah suka yi sakwa-sakwa, su dawo su ji tsoron Allah, su kyautata tsoronsu ga Allah, su kyautata biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bin duk abinda Allah ya umarce su a zahiri da baɗini, da barin duk abinda Allah ya hane su daga gare shi a zahiri da baɗini, sai su samu mafita a dukkan wani lamari. Shi yasa babban abin nema kenan daga bayi, shi yasa zama wannan ita ce wasiya da Allah ya bayar ga jama'a farko, ita ce wasiyar ma da ya bayar ga jama'a ƙarshe, yanda yake ya zo wa man yattaqil wato wala kad wassayna allazina utitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha. Hakika mun yi wasiya ga waɗanda yake an ba su littafi tun kafin ku, haka kuma din wasiyar da muke muku kenan cewa ku ji tsoron Allah. Shi yasa wannan ita ce wasiya Allah ga jama'a farko, ita ce wasiya Allah ga jama'ar ƙarshe, kuma ita ce wasiya annabawan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ita illa haisu ma kunta, a duk wani hali da kake ciki a duk inda kake ka ji tsoron Allah, duk halin da kake ciki ka za ka ji tsoron Allah, a duk halin da kake ciki ka ji tsoron Allah. Wa atbi sayyi'ata alhasanata, ko da ma za a ce kai abinda ba daidai ba, to abinda yake akwai a kanka ka gaggauta zuwa da kyakkyawan aiki ta muwa, sai zama kyakkyawan aikin ya shafe wancan aikin da ba daidai ba da kai a baya. Kuma halin nasa bi hulukin hasani, lalle a tsaya a kyautata zama da mutane, a zauna da mutane da ɗabi'u kyawawa, kuma shi ne ma shehunne dai suke wa muridansu wasiya. Shi yasa za a ga da yawa daga takaddun da Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ga almajiransa, farkon abin da yake magana a kai cewa ne muku wasiya, ne wa kaina wasiya, da cewa mu lizinci tsoron Allah. Haka nan an duba da yawa daga takaddun maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, za a ga abin da dai yake faɗa kenan cewa a ji tsoron Allah, a bi umarnin Allah zahiran wa baɗinan, a bar abin da Allah ya hani daga gare shi zahiran wa baɗinan. Dai an tsaya haka to komai ake bukata zai samu, komai ake gudu Allah zai yayi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama ya yayi. Shi yasa wannan shine babbar wasiya da take kanmu, kuma take kanmu lalle mai wasiyar da ita ga sauran jama'a, kowa ba wanda yake ya fita daga wannan umarni. Lalle kowa ya ji tsoron Allah, kowa ya ji tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake shi ma'asumi ne, amma abinda Allah yake faɗa masa, ya ayyuhan nabi uttaqillah, ya ayyuhan nabi uttaqillah, ya wannan annabi ka ji tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mana tsoron nasa, Allah ya mana baiwa da tsoron nasa, Allah ya gyara mana dukkan lamuranmu. Akwai saɓani tsakanin malamai, akwai dewa wanda suka tafi akan cewa ba a yi sallah a cikin jirgi ba, saboda sharaɗin abinda za a yi sallah akan sa ya zamo ya sadu da ƙasa, ya zamo ya sadu da ƙasa. To amma akwai wasu da suke ganin ai a iya yin sallar a cikin jirgin, illa iyaka dai wato in an tabbatar za a duba alƙibla, an san inda alƙibla take, to shikenan idan ya zamo za a ɗauki lokaci da yawa. Abinda yake akwai wanda ya san zai tafiya a cikin jirgi, idan masalan zai tafi ne bayan azhar wanda ba zai sauka ba har sai bayan magariba, to wannan ai an ce a iya gabatar da la'asar a saboda tafiya na rurar tafiya a yi ta a lokacin azhar. Kaga sannan sai azhar din da la'asar, in yi azhar din sai la'asar ta gadini. Haka nan wanda yake ganin zai hau jirgi bayan magariba kafin lokacin isha, kuma yake ganin cewa tafiyar ta sa doguwa ce, irin doguwar tafiyar nan ce za a yi wajen awa goma a cikin jirgin, wanda ta yi kafin ya sauka har asuba ta yi, to wannan sai gabatar da ishar tare da magariba, tunda ana takadimin isha, akwai guraren da aka ce ai takadimin isha din, sai ya gabatar da ita din. Amma idan ya zamo din ala kulli halin, wato lokacin da zai tafiyar kamar ya zamo azhar din ba ta yi ba, lokacin azhar bai ba, gashi kuma baya sa ran zai sauka daga jirgin sai bayan magariba, to kamar wannan idan yayi sallah a cikin jirgin sai a ce ba laifi, tunda dai an faɗa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, amma dai lokacin sallar a tabbata cewa an yi ga wajen alqibla. To idan mata ne suke, kuma ya zamo ba za ta fita ga wato ba za ta fita ta tabaroje ba, wannan ado ne. Idan dai ba ana yin wani jirkita halittar Allah a ciki ba, tare cewa dai wankewa ce ake yi, to shikenan a dauke ta bisa cewa wankewa, wannan ba laifi. Ko da yake malamai da yawa sun ce ai ba daidai ba ne mata su fita zuwa hamma, yanda Nashau Nazifi yake faɗa a tazani fil hammami wal ursi lin nisa wa saudatu lam taharuj bi hajjin wa umrati wa zaka bi waqati ha fa kaifa bi waqatina lazi huwa ainul maqati. Kace zaka izini ga matarka ta je wajen wani wanke kai ko abin da ya kama da haka, ko ta je wajen biki, alhali ga matar manzo sallallahu alaihi wasallama saudatu bayan wafatin annabi, aka ce ba za ki je ki haji ba ko ba za ki je umra ba, tace ita hajjin ta yana dakinta, a dakinta za ta yi haji. Yake cewa to wannan ma fa a wakacinta ballantana kuma a wakacinmu, wannan fa a wakacinta fa kenan, to ballantana kuma abu ya dawo yanzu. To ai hukunci shine cewa sai ya rama azumin bisa tsarin masabar malikawa, wato sai ya rama wannan azumin. Kuskure na duba agogon, shi ma dai abinda yake kansa sai ya rama wannan azumin, sai ya rama wannan azumin. Ma hukumu to ma hukumu madari da almuta ga yare launin rufe da jarani ala mazari halasu doro bi, idan ruwan sama ya sauko bisa kamar gidaddaje irin na gargajiya haka wanda yake na kasari, to an san zai zubo inda raro zai zamo ya jirkita, ba launin da ya sauka ba ne, saboda wannan inda ya sauka din ya jirkita, cewa ayi alwal ayi amfani da shi a wajen tsarki. Ruwa idan ya zamo ƙasa ce ta jirkita shi, to ba ne fi a iya amfani da shi wajen tsarki, ba a iya amfani da shi wajen tsarki, inda ƙasa ce kawai ba wani abu ba. Sai idan ya zamo akwai mai ko wani abu a waje a saman a rufin, ya zama ya jirkita da shi ne, to wannan shi ne laifi. Sai kuma menene ma ku da'il ma'il bi ilal muhtalid bi turabi zajma'a bainahu wa bainas safi, ai ruwa na rijiya dan kasar da take cikin sa ta jirkita shi, yana namusa zama wasa mai tsarkakewa. Kuma dan an hada shi da wani wanda daman shi gare gare ne, wato ai suna nan dai bisa zama wasu masu tsarkakewa, da dahuri ne ta da dahuri, shi yasa suna nan bisa zama wasu masu tsarkakewa. An ce matabbacin ruwa, dan ruwa ya jirkita da inda yake mazauninsa, wannan ruwan yana nan bisa zama wasu masu tsarkakewa, yana nan bisa zama wasu masu tsarkakewa, shi yasa ruwan rijiya dan ya jirkita da kasar rijiyar ba komai. Da baitul izzati shi baitul mamuri an ce a sama wato ta farko yake, to kuma suka ce shi din ne baitul izzati, amma suka ce akwai bambanci, amma dai da yawa sun tafi akan cewa akwai bambanci tsakanin su, akwai bambanci tsakanin su. Baitul izzati ake cewa baitul izzati ba baitul izzati ba. Wani abu ne da wasu a nan suka kawo shi, amma duk musulmi ba haka suka sani ba, shi yasa duk kasashen musulmi za su ga kira na alfijir ne, wato sanda alfijir yayi ake yin wannan, ake fadar karin wannan as-salatu khairu minan naf. To an ce akwai malaman da suka tafi akan haka, yawa akwai malaman da suka tafi akan cewa haka din ba laifi, amma tsarin masabar malikawa ba akan haka take ba, saboda inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi, an sanya liman ne dan ai koyi da shi. Kuma abinda yake wajibi musamman a yanzu, musamman a wajen koyar da fiqhu, ya kamata a ƙara himma su masu koyar da fiqhu. Na farko dai su kansu jama'a a gaba daya akan zauna da jahilci ba ilimi, sannan su kuma malaman su kansu akwai abin da ya kamata su ƙara ɗauka duban yanda lokaci ya sauya, musamman kamar wajen karantar da fiqhu. Dole a wannan wakaci ana bukata ya zamo in za a karantar da fiqhu a ringa hadawa da dalilai, saboda wanda duka karantawa fiqhu tsantsarsa ba tare da ka hada masa da dalili ba, ya gamu da wa'annan wanda za su ce su gaba ɗaya ma fiqhu sun ɗauka sun jifa da shi, su ga abinda za su kawo hadisi ne kai tsaye ko abin nan, to yanzu nan sai su rikita masa fari, ya zamo ya bi su abinda su kansu ba tabbas ne da su ba a kai, su kansu din ba wai tabbas ne da su cikakke a kai ba. Sun karanta hadisai ne gundari kawai suka kansa bai huce lab technician su, zai dau jini ya gwada zai gano ciwon da yake ciki da sauransu, amma dan ya gama ganowa ko da ya iya aikin daidai ne shine zai fadi ya za ai duk abin da ya gama sai ya kai ga wanda yake likita cikakke, shine zai jazartar da cewa wannan magani za a bayar, aiki za a yi, ga irin maganin da za a ga. Shi mai binciken nan zai iya ganowa cewa kai koda misalan ma cuta ce wadda take bukatar a ce sai an yi amfani da muradatul hayawiya, wato antibiotic, cewa wannan ciwon yana jin irin wannan antibiotic din amma baya jin irin wannan, wato sensitive ne to ga wannan ko resistant ne ga wannan, cewa in an yi amfani da wannan samsam ba zai ji ba, amma in an yi amfani da irin wannan zai ga zai magani. Amma duk da wannan gano wanda bai da izinin ya ce zai rubuta magani, dole sai ya mayar da rahoton nasa wajen likita, likita cikakke shine ya san me ya dace akan wannan rahoton shi yasa amma su wayannan saboda da awai ilimin hadisi wanda shi kansa hadisin ma ba wai sanin sa suke ba yanda ya dace ba wai sanin sa suke yanda ya dace ba dai daga cikin malaman su da suke takama da shi a nan Kano yake fada akwai wani malamin su ko akwai wani malami a Madina da ya nemi su magana akan masana hadisi yace ba irin ƙaryar da kuke zuwa yanzu kai a jami'a ba ga su ganin cewa ai ma wanda yaje ma ya karatu hadisi in ba a jami'atul islamiyya yayi ba ta Madina yoyo shi ma ya san hadisi to shi wannan malami yake cewa ba irin wannan ƙaryar da kuke a nan ba ku ringa ganin wai kun sani alhali ba ku san komai ba shi malamin nasu ne fa amma yake faɗa musu cewa duk wannan abin da suke ma a hadisin suke ganin wani abu ne ƙarya ce kawai suke yi da burga amma ba sanin hadisin suke ba to amma shi yasa to a yau in za a koyar da fiqh ya kamata dole hali ya hukunta a ringa koyarwa da dalilan fiqh a ringa hadawa da dalilai saboda matakar ba da dalilan nan ake hadawa ba to shi wanda ka koyar sai ya zo daga baya a kimautar da shi a jefa shi a wani tunani yau kai ga abinda annabi ya ce za ka yadda da magana wani tunda akwai irin su a nan wanda suka ce mayo iziya da risala da menene ai dubar da mutane suke ga ainihin abin da za a koma akwai sun faɗi wannan an ji ba ma sau ɗaya ba sau biyu ba daga bakinsu to amma babban maganin su shine ai a dawo a nuna musu cewa duk fa wa'annan littattafan suna da nasu madogara suna da tasu madogara kuma a faɗi dai hanyoyin da aka yi shi yasa aiki ne ja da yake gaban jama'a gaba daya a tsaya a ilimi aiki ne kuma ja wanda yake ya mafi zamowa akan malamai kwanaki can ba su fiqhu a wani taro na abin da wanzu a cikin wayan mutane sun raina fiqhu sai su duban wasu ilimai ne yake cewa ai ku ne kuka jawo saboda ga abin da hali ya nuna ga abin da wakaci ya nuna to amma kun ki tsayawa ku fuskanci wakaci shi koyaushe mutum dole wajibi ne a kansa ya fuskanci wakacinsa yanda za a ga Imamu Malik ya kawo hadisi wanda yake wato asaru a ƙarshen wajejen ƙarshen muwadda ta nasihar Luqmanu da yake ga ɗansa wanda a ciki yake cewa lalle mutum ya tsaya ya kula da wakacinsa ya san wakacin da yake rayuwa kuma za a ga masalan Abul Hassan Shazali a sharhin da yake na risala na tsakiyar kenan za a ce dan na hudin ne ya rubuta sharhi har guda takwas to amma shi wannan shi yafi shuhura shi ne da ake dogara da shi ma kware a nan kasa to a ƙarshen sharhin nasa ya kawo nasiha doguwa da na so ma a ce a rubuto ta a karanta ta a wannan mazaunin musamman ga dalibai da malamai nasiha ce doguwa wani abin a ciki ya shafi dukkan jama'a cewa wajibin musulmi kada ya yadda ya asarar wakacinsa wajibin musulmi a kome kai a yadda ya asarar wakacinsa duk wani wakaci nasa ya zamo ya tafi da shi ko dai dan abin da zai mora a duniya ko dan abin da zai mora a lahira amma ba a ce ya tafi da wakacinsa akan abin da ba morarsa zai ba morarsa zai ba ko a nan duniya yaje awa uku akan abu alhali an tambaye shi ya samu jari ne da haka ko ya samu mi a bai samu komai ba ya samu wani jari ne na lahira bai samu ba to ba daidai bane ga musulmi to kuma sai ya kawo wasu nasihohin ga malamai ya kawo nasihohi ga dalibai a cikin nasihohin da ya ga malamai ya ce yana cikin sharaɗin malami ya zamo ya san wakacinsa ba wai kawai ya san ilimi ba ya san wakacinsa ya wakacin yake tafiya domin bai san wakacinsa ba sai a rikitar da shi ko a rikitar da ɗalibansa sai shi kansa ya zamo an rikitar da shi ko an rikitar da ɗalibansa to ya ai wannan a shari'a ba daidai bane ai ya zamo bashi ne da ya jawo amfani abinda yake akwai in an bada jingina duk wani abu wanda yake haya za a bada shi to shikenan sharadin jingina dai musamman a masalar malikawa shine ya zamo tana hannun shi wanda aka baiwa jingina to ko kuma a sa a hannun wani amini amma in an sa haya to su ma kudin za a karba ne a sa a hannun amini ba za a ba shi wanda ya bada jinginar ba, ba kuma za a ba shi wanda yake ya karbi jinginar ba, za a aje su ne a hannun wani amini. Amma kudin nan dai a ƙarshe ne shi mai wajen ne, ne shi mai wajen ne. Eh, amma dai ba za a gaggau, ba za a ce a ba shi ba, tunda yake ya bada wajen jingina, ba za a ba shi a yanzu ba, sai ya biya bashi. In ya biya bashin to sannan sai a bashi, in kuma bai biya ba ta yi kudin hayan ma sun kai a biya bashin, to sai a dauka a biya bashin. Shi karɓar amfanin karɓar jingina a musulunci shine mutum wanda ya bada rance ya zamo ya amince cewa ga wani abu da yake mukabalin bashinsa, amma ba ya samu amfani akan bashin da ya bayar ba. Wala qarrun yajuru manfa'ata, yanda malaman fiqh suke faɗa, haramun ne duk wani rance da ya jawo amfani wato wanda ya gashi lil muqriri, ga wanda yake ya bada rancen, wanda yake ya bada rancen. Sai a duba wannan wata biyar din daga sanda ta tare ne koko daga sanda aka daura aure. In an daura musu aure ta yi zama an daura musu aure ta fi wata kafin ta tare, to shikenan. Wannan yanda aka faɗa, in dai an samu wata shida za a yadda cewa ɗansa ne, tunda in ya yadda cewa shi ɗansa ne, za a yadda cewa ɗansa ne, ba za a tsaya wani ƙarin bincike ba a kai daga ɗaura aure. Amma ya zamo a wannan wata biyar ɗin daga ɗaura aure ne, to ko ya ce ya yadda ɗansa ne, za a ce masa ai shari'a ba ta yadda cewa ɗanka ba ne, saboda ko ɗa baya ba a haihuwar ɗa ƙasa da wata shida, ba a haihuwar ɗa a shari'ance ƙasa da wata shida. Wata shida ko ba kwana ɗaya, ko ba kwana biyu, ko ba kwana uku, ko ba kwana huɗu, ko ba kwana biyar, amma dai ba kwana shida ba, ba za ta zama ba kwana shida ba, saboda ana ganin cewa tayu ta samu cikin amma zama wata na ɗaya da na biyu duk sun yi nukusa ne, to na uku ya cika, da na huɗu da na biyar da na shida duk sun yi nukusa ne, wannan na iya yiwuwa. Yawa, amma abinda aka ce ba a yadda da shi ba shine a ce watanni huɗu duk su jeru sun yi nukusa ne, ba za ka yi a ce watanni huɗu sun jeru sun yi nukusa ne ba wajen malaman fiqh. Ta yi wata uku duk su zo da nukusa ne, da wannan ɗaya da na biyu da na uku duk su zamo 29 suka yi, amma na huɗu zai zamo ya cika. Zai zama ya cika, shi yasa aka ce to za a yadda ma ya zama wata shida ba kwana shida ba, amma in ba kwana biyar ne za a yadda, saboda ta ya zama duk an samu wannan nukusanin ne. To wannan hadisin Abdullahi bin Amr cewa wato nayi hijira zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ji muryoyin wasu mutum biyu suna sabani game da fassarar wata aya, sai ya fito wajen da suke sabani, shi yana daga ba a nan yake zaune ba, amma ya ji suna ta jayayya game da ma'anar ayar, to sai ya fito da ganinsa an san cewa ransa ba yanda ake so ba, wato abinda aka ya dame shi kwarai, ya ce da su ku gane waɗanda suke gabanku al'ummun da aka yi a baya, ba abinda ya jawo musu halaka sai irin wannan sassabawar a game da ma'anonin da abinda ya zo a cikin littattafansu. Shi yasa a daina irin wannan, a daina irin wannan yin jayayya a cikin Qur'ani, ai ba daidai ba ne. Matuƙa in ma kace kai ga fahimtarka, wannan ya ce ga fahimtarsa, to ba waje ne na a tsaya a yi jayayya ba, ba waje ne na a tsaya a yi jayayya ba, don jayayyar haka ita take kawo bambanci da husuma da rarraba, a ce an koma wannan ko wannan ga kungiyarsa, wannan ga kungiyarsa, wannan ga kungiyarsa, wannan ga kungiyarsa. Idan ya zama an samu sabani wajen fahimta, to kada wannan sabani wajen fahimta ta jawo jayayya. Zamanin sahabbai akan samu sabani a game da fahimtar wani abu na Qur'ani, amma wannan sabanin bai jawo wa ga jayayya, bai kai wa ga jayayya. Yanda aka faɗa, Aisha ta fahimci cewa salasata quru'in ana nufin tsarki uku, haka ma Abdullahi bin Umar ya fahimta, wanda waɗannan manyan sahabbai ne na annabi kuma ƴaƴan manyan sahabbai, a duk sahabbai ba kamar iyayensu, amma iyayensu su ba haka suka fahimta ba, Abubakar ba haka ya fahimta ba, cewa salasata quru'in ana nufin jini. Sayyidina Umar shi ma ba haka ya fahimta ba, fahimtarsa salasata quru'in ana nufin jini uku, amma wannan kaga bai kawo rarraba ba. bai kawo raraba ba saboda kowanne yana duban hujja ne. Abin da yake sa irin wannan bambancin fahimta ya bayu zuwa raraba shine in mutum ya zama yana yi ne da jin wani abu daban ba neman fahimta ba, wato yana yi ne da jin wani abu daban. Shi ya isa din nan a ce ga yanda ya gano, kai waye ka ce ba haka zaka gano ba, sai a zamo an koma raraba kenan a ta abin nan. Amma wanda yake ta neman fahimta cewa ra'ayi sawabun ya hatamilul hada wa ra'ayu gairi hada'un ya hatamilus sawaba, yanda ni na fahimta ina ganin shine daidai amma ta yi zamo din ba daidan bane, yanda wancan ya fahimta ba daidai bane amma ta yi ya zamo shi din ne daidai. Ni dai a wajen nan da ya fahimta ba shi ne daidai ba amma ta yi zamo din shi ne daidan a hakika. To kaga wanda yake ya rike wannan ai ba za a samu rarraba ba, ai ba za a samu rarraba ba ta fuskar. To malaika ka dauko shi.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
سورة النساء مدنية وهي 175 آية.
وأن سورة ده ake kiranta سورة النساء. Ita wannan sura tana cikin surorin da yake an saukar da ita a Madina, an samu sabani game da kidayar ayoyinta. A musafi na Sham su sun lissafa ayoyin surar nan akan 177. A musafi na Kufa kuwa aya 176. A sauran masahifan, wato da na Madina na 1 da na 2 da na Makka da na Basara, su ko sun lissafa ayoyin suran nan cewa 175, yanda shaɗabi yake faɗa a nazimatu zuhuri wa addan nisa shamin ala kasdi zulfatin wa 60 anil kufi wa kullun ala duhuri wa addan nisa shamin ala kasdi zulfatin. Musafi na Sham ya gida ayoyin suratul nisa'i bisa cewa 70 ne da 177 ne wa 60 anil kufi, amma musafi na Kufa suka ce 176 ne wa kullun ala duhuri. Kowanne ko yana da nasa hujjar, kowanne ya lissafa ne bisa hujjar, ba wanda yake yayi canki fada a wannan waje, kowa yanda ya karbo ne. Ita dai wannan surar ta yi munasaba da surar da ta kare, domin surar da ta kare ta kare ne da kira ga bayin Allah cewa lalle a ji tsoron Allah. Ita surar da ta kare an yi kira ne ga wanda suke mummunai cewa lalle su ji tsoron Allah. Tsoron Allah shine hanyar rabauta. Ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nan kuma sai aka kira na gaba daya ya ayyuhan nas. Shi yasa ita wannan sura tana cikin surori guda biyu da suka fara da yin kira ga jama'a gaba daya. Akwai wannan ya ayyuhan nas taqu rabbakum, akwai kuma suratul wato suratul hajj ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Ko shi dai duk suratan da suka fara da kira ga mutane gaba daya sai zama farkon abin da ake umartar bayin Allah da shi shine lalle fa kowa ya ji tsoron Allah. Domin ko ba abin yi a rayuwar nan ta duniya irin bawa ya kiyaye Allah. Takawa yanda malamai suke faɗa hawa uku ne. Akwai takawal awami wanda shine dan ashir yake bayani a kansa cewa wa hasulu taqawwam tinabun wa imtisal fi zahirin wa batinin bi zatunan faja'at al-aqsamu aqan arba'a wa haya lis-saliki subulul manfa'a. Hasulun tsoron Allah bangarori hudu shine barin duk abinda Allah ya hani daga gare shi a zahiri, da kuma barin duk abinda Allah ya hani daga gare shi a batini. Kai zama bawa a zahiri ya bari amma a batini bai bari ba, ba haka ake bukata ba, sai ya bari zahiran wa batina. Haka nan kuma ya biyayya ga duk abinda Allah ya ce yana bukata ya zo da shi a zahirinsa da batininsa. Wato ya biyayya ga wannan. To wannan ita ce takawal amati ko takawal awami, tsoron Allah a haƙƙin ammawa. akwai kuma taqawan hawasi wato tsoron Allah na hasatu na wanda suke kebanta tun bayin Allah wanda shine bar duk wani abu da zai dauke hankalin bawa daga wajen Allah tabaraka wataala ba wai kawai ka bi umarnin Allah ba ba wai kawai ka bar abinda Allah yake ka bari ba a ya zamo ma gaba ɗaya duk wani abu da zai iya dauke hankalinka daga Allah to ka kane shi domin tayi abin da yake halattinka ne amma ya dauke hankalinka daga Allah tabaraka wataala to duk abin da zai dauke ma hankali daga wajen Allah ka bar shi ka hada cikin takawa ta sawa kenan takawa kuwa tsoron Allah a wajen waɗanda suke hasatul hasati shine zama gaba ɗaya bawa a rayuwarsa ba hangen komai ma in ba Allah ba ya zama gaba ɗaya hangensa Allah ne to wannan shine matsayin takawa ita dai wannan surar sura ce mai girma wadda ta kunshi hukunce-hukunce da yawa akwai hukunce-hukunce da yawa daban-daban da aka kawo su a surar nan wanda wasu ba a kawo su ba in ba a ita ba ta kawo maganar akula da zumunci bayan umarnin da ta yi da tsoron Allah da kafa hujja akan wannan da cewa bawa fa ya duba ya ga ba shi da wani mahalicci ba shi da wani mai tafi masa da komai in ba Allah ba shi yasa kuma ta kawo cewa lalle a kula da zumunci a kula da marayu a ba su haƙoƙinsu sannan ta kawo tsare-tsare game da aure ta kawo maganar gado wadda ita wannan surar ita ce ta kawo ayoyi guda uku na rabon gado wanda suke a Qur'ani a farko-farkonta an kawo guda biyu yusufukumullahu fi auladikum da wala kuma taraka azwajukum sannan a ƙarshe aka cika da guda ɗaya yastabtu na qulillahu yutukum bil kalala ta yi bayani akan ta yi bayani akan tsare-tsare na yaƙi ta yi bayani akan kisan kai da abinda ake yin an yi kisan kai ta yi bayanai dai iri daban-daban wanda yake sun tafi sun shafi rayuwar al'umma ta musulunci gaba ɗaya amma dai mafi ƙarfin abinda ta fi bayani akai abu biyu abinda ya shafi lamarin mata da kuma abinda ya shafi lamarin gado ita dai surar nan ta fara da kalmar nan da aka faɗa ya ayyuhan nasu
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
تو يا بسم الله الرحمن الرحيم ubangiji yake ya ku baki ɗayan jama'a al-khitab wannan magana lil mukallafina sana yi ne ga wanda suke mukallafai umuma a gaba ɗaya ba a ware wasu ba aka ce da su ake banda wasu a'a nasu ya hada dukkan mutane wa'ina sa maza da mata kai har aljanu ma mutane da aljanu domin su aljanu duk abin da yake za mu iya samu to su ma za a iya samu duk abin da ya hau kanmu su ma kuma ya hau kansu wannan ba wai ya keɓanta ba da wanda suke samammu lokacin da ayan nan ta sauka domin koyaushe yana isna ne da gamawar lafazin shi yasa koyaushe halitta Allah a beban umarta ne da cewa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ladin su su sababi ba da keɓance wasu sababin ba ubangi tabaraka wataala ya ce litaqra'u 'ala an-nasi al-kitaba qur'ani an saukar da shi gare ka ya rasulullah da kadan kadan dan ka samu karanta shi ga mutane da sannu sannu ya zama duk abin da ka karanta musu kafin a karanta musu gaban sun samu damar yin aiki da wannan wanda aka karanta musu din shine hikimar da take cikin saukar da Qur'anin da kadan kadan ya zamo ya samu tabbata a zakatan bayi ba wai zarar addace shi ba a har ma yin aiki da shi an sanya za a yi aiki da kome na cikin sa yace ku rabbaku ku kiyaye azabar Allah ai iqabahu ku kiyaye azabar Allah bi an tudiu shine ku bi umarnin sa ai imtasilu awamirahu ku bi duk abin da Allah ya umarce ku da shi duk abin da Allah ya umarce ku da shi to ku tsaya ku bi umartan nan ta ku da Allah yake wata babbar daukaka ce gare ku shi yasa wani malami daga cikin manyan malikawa da aka yi daga tsakiya wato Ibn Rashid al-Qabti a littafin sa yake cewa so da yawa malamai sukan kira irin wannan kitabut takalif wato magana ta cewa an dora wa bawa lalle kaza yace amma shi a iyaka fahimtar sa abin da ya kamata a kiran irin wannan kitabut tashrif magana ta daukakawa dan wanda ya isa ake ganin ma ai zai yi kirki shi ake cewa i ko ake cewa bari wanda ake ganin shi bai kai wannan matsayin ba ai ba ma a tsayawa fada masa i ko bari shi yasa wanda har za a ce masa i za a ce masa bari kuma an daukaka shi an daukaka shi ne bai kamata a ce an ce masa i din yake ba ya kaskanta kansa kenan ya mai da kansa kamar dabba bai kamata a ce masa bari din yace ba zai bari ba ya kaskanta kansa an daukaka shi amma shi ya mai da kansa kamar dabba wasa ku bi umarnin sa wace ne bu nawahiyahu ku nisanci duk abin da ya hane ku daga gare shi wazalika bin umarnin ubangijin ku da barin abin da ya hanin daga gare shi na gaba daya yana samuwa da sabuwar musulunci duk wanda yake musulmi za a iya cewa ya bi wani abu da Allah ya umarce shi da shi ya bar wani abu da Allah ya hane shi daga gare shi babban umarni na Allah shine ka san Allah ka kadaita shi ka yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam musulmi ko duk inda yake ya yadda cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa ya yi umarni ga babban umarni da yake ya zo ga Allah babban hani na Allah shine kada ka tarar da wani da Allah shine babban hanin ne wato abinda Allah ya hani daga gare shi cewa a tarar da wani daga gare shi wanda ko yake musulmi ai bai tarar da wani da Allah ba shi yasa shi kansa musulmi ko kaka yake za a ce yayi biyayya ga wani bangaren na umarnin Allah yayi biyayya ga wani hanin daga cikin abinda Allah ya hani daga gare shi domin wanda yake musulmi ko da ne sabawa Allah ne ya kiyaye tare da wani da Allah a shirkan nan ko shine babban abin da aka yi hani daga gare shi bil imani ya zo da ba da gaskiya da Allah shine mafi girman abin da aka yi umarni da shi sai dai za a ce irin wannan takawa ce ta ammawa takawar hawasu kuwa shine nisantar abin da Allah ya hani daga gare shi gaba daya shi akan haka ya tafi amma su malamai da yawa suka ce a wannan izabul manhiya ta tunda intizalul mamurati sana sabi takati shine taqawul awami da tsoron Allah ko a haƙin wanda suke hassawa shine bawa ya kutsa a cikin bin Allah da cewa ba bai shagalta ba da wani Allah ko da abin halatta ne shine aka ce bawa ya bar duk abin da zai dauke hankalinsa daga wajen Allah ya zama kawai Allah ya fuskanta to wasu malamai suka ce wannan shine taqawul hawasi amma taqawul hawasul hawasi to shine ya zama bawa bayan hanyar komai sai Allah ya zama gaba daya ma ba abin da ya isa a ce bawa ya dube shi ba wani abin da ya isa a ce bawa har ya tsaya duban sa in ba Allah ba shine mutsarabtul ilaha lam ara ghayran wa kadhal ghayru innana mamnu'u mustajammatu ma shi tibtiraqan fa ala al-yawma wasilun majmu'u wal ayatu ayan ayya daukanta akan wannan matsayin ko a gaba daya kowa ya san matsayin sa kenan to shi yasa dai umarni da tsoron Allah shine wasiyar da Allah yayi shine umarnin da Allah yayi ga jama'a ta farko shine ma kuma wanda ya ga jama'a ta yanzu walaqad wassayna allazina min qablikum wa iyya walaqad wassayna allazina kuntum min qablikum iyyakum an taqullah mun umarci wa'anda duk aka sauko da littafai kafin ku da magana ɗaya shine a ji tsoron Allah. Ku din nan ma abinda ake umarta ku kenan da shi cewa lalle ku tsaya ku ji tsoron Allah. Ko shi kuma duk wanda aka ce wa ittaqillaha ittaqillaha to dangane da matsayinsa. Kuma aka ce bawa a duk matsayin da yake dan an ce masa ittaqillaha to kai ya ce zai nuna damuwa me yasa za a ce masa. Domin ko wanda yake shugaban halitta ma Allah subhanahu wata'ala ya fuskance shi da cewa ya ayyuhan nabi ittaqillaha. To yasa malaman fiqh suke cewa a wajen shari'a in ɗaya daga cikin masu shari'a ya faɗi maganar da ba daidai ba a haƙƙin alƙali ko a haƙƙin abokin shari'arsa ko a haƙƙin wanda suka ba da shaida a ɗau mataki a kansa, ma'ana a ladabtar da shi. Amma aka ce wala ya garabu li qawlihi ittaqillaha, kada alƙali ya ce zai yi fushi don wani cikin masu shari'a ya ce ala gafarta malam a ji tsoron Allah. Malamai masu shari'a suka ce bale qulu razaqanallahu wa iyyaka taqawahu. Amsar da zai bayar a nan sai ya ce bawan Allah da mu da kai duk Allah ya hore mana mu ji tsoron nasa. Abinda ake nema kenan daga bawa, shi yasa dan an ce ka ji tsoron Allah ba waje bane na kai fushi ko ka ga cewa to kai me kake yi na barna har za a ce ma ittaqillaha, ko me ba ka yi daidai har za a ce ma ittaqillaha. A ka duba ka ga Allah ma ya faɗa wa manzansa wanda yake shi ne ƙarshen cika na halitta. Da cika ta halitta ba ta kai kamar tasa ba, amma Allah ya faɗa masa ayyuhan nabi ittaqillaha wala tusil kafiri da wal munafiqina. To ku ji tsoron Allah, Allah zai halakaku. Ubangiji da shi ne ya halicce ku. Takidu lil amri al mutaqaddim, karfafawa ne ga umarnin da ya gabata. Fal ma'ana abinda ake nufi ku ji tsoron Allah da kuma domin Allah shine mamallakinku, shine wanda yake tafi da komai naku, tafi da komai naku na hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Yana daga sifofin Allah cewa shi Ubangiji ya halice ku, ya fara da ku daga rai guda ɗaya don ya nuna muku iko. Ni irin yadda kuke ganin bambanci tsakaninku, wani fari wani baki, wani dogo wani gajere, wani kakkaura wani siriri, wani ga harshensa wancan ga harshensa wancan ga harshensa, amma duk asalin ku mutum ɗaya. Kuma shi yasa don wani ya ga shi kansa mai tsoron Allah ne ko wannan ba mai tsoron Allah ba ne, to ya tabbata shi din nan game da katar aka yi masa kawai aka dora shi masa tsoron Allah. Amma yanda wancan banda ba mai tsoron Allah ba aka halice shi, shi din ma halittarsa aka kawai game da katar ce ta Allah aka yi masa game da katar, shi yake jin tsoron Allah. Wancan kuma bai game da irin wannan game da katar din ba, shi yasa kai ya zamo yana nuna isa da shi abinda yake yi na alheri, ya ringa ganin cewa yo ai sai shi wancan ai bai sani ba, ya gane shi din ma dora shi aka. Yanda nan gaba wannan sura za a faɗa alam kara ila allazina yazkuna anfusuhum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Yanzu ba ka san waɗanda za su ringa zauna suna zuga kawunan su ba cewa su ai masu bajinta ne ko masu kokari ne wajen bin Allah, ba sani ba cewa Allah ke tsarkake wanda ya nufi ya tsarkake shi. To wanda duk yake da wannan sofin ai shi ne cancanta a kiyaye shi, domin lasigina anhu, bayan da za a yi bawa ya wadatu daga gare shi. Bawa a kowace kibta ido mai bukata ne zuwa ga Allah tabaraka wataala. Ya yuhanna antumul fuqara ila Allah, bari baki ɗayan wanda Allah ya halitta masu bukata ne zuwa ga Allah a cikin dukkan gwargwadon kibtawa ko kibtawa wala hazatin ko kibtawa, duk gwargwadon sa'a, gwargwadon kankantar lokaci, ba wani abu da zai iya rike kansa ko zai iya rike wani abu nasa. Duk wanda ka ga yana nan to Allah ne ya rike shi a halin akwai din nan. Duk wanda ka gani da wani abu to Allah ne ya rike masa wannan abu, ba wanda yake da wata dabara ta ya rike wani abu nasa. In ga wanda lafiya wani ba lafiya, mai lafiya Allah ne ya ba shi lafiya, mara lafiya Allah ne ya saukar masa da rashin lafiya. To wannan ya kunshi nuni cewa kiyayen nan tana kasancewa a haƙƙin sashen mu, mu kiyayi sashen, ma'ana mu kiyayi cutar sashen ta fuskar taɓa su a ransu ko a lafiyarsu ko a mutuncinsu ko a dukiyarsu ko a wani abu da su dai, domin asalin mu ɗaya ne.
yanda mutum ba zai cuci kansa ba su kai cuci wani a cikin halittar Allah. Abin da yake wajibi a kanmu mu kiyaye Ubangiji mu tsoron Allah domin Allah shi ya halicce mu ya zama kuma sashen mu kiyaye sashen domin mu gaba ɗayan mu a daga asali ɗaya muke gaba ɗayan mu daga asali ɗaya muke shine annabi Adam. Wato shi yasa da manzo yake faɗa ba fifita ga wani akan wani in ba da tsoron Allah ba, wanda yake balarabe bai fi wanda yake ba balarabe ba sai in ya tsaya ya ji tsoron Allah, kamar yadda yake wanda ba balarabe ba bai fi wanda yake balarabe ba ko bai fi wani ba sai in ya tsaya ya ji tsoron Allah. Sai yasa inna akramakum indallahi attaqu, wanda yafi girma a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi jin tsoron Allah a cikin ku. Ba Allah zai halakakum, Ubangijin da yake ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai ɗaya shine annabi Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam, wa khalaqa minha zawjaha, ya halici matar wannan ran daga wannan ran Hawwa'a, ita ce Hawwa'u bil maddi, ana fadarsa da madda Hawwa'u, an ce an ambace ta haka domin an halice ta daga mirai, sai yasa Hawwa'u daga hayyu ne. An halice ta ko mirail in daga hakarkari min Allah Iblis, daga hakurkuransa na bangaren hagu, daga hakurkuransa na bangaren hagu ba da an ahazahun nawm, bayan bacci ya kama shi, wala mashur bi zalika, bai san san da aka ci ruwan bangare nasa aka halici matarsa ba, bai ji wani radadi ba, da ya farka daga bacci sai ganta sai ga mace a gabansa, shikenan sai karkata izuwa gare ta, ya yi nufin ya miƙa hannunsa izuwa gare ta, sai mala'iku suka ce da shi a'a kame kai Adam sai ka biya sadakinta. Sai annabi Adam ya ce menene sadakinta, suka ce sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwayar salasa salawatin kai sau uku, a wata ruwaya 17. Wannan ya kunshi nuni zuwa cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam shi ne wasuɗa ga dukkan wani abin halitta, duk wani abin halitta to ba shi da wasuɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam, har mahaifinsa annabi Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, wa bassa minhuma rijala, Ubangiji ya yada maza dewa haraka, ya yada wani sara, ya yada min Adam wa Hawwa, daga sayyidina Adam da matarsa sayyidatina Hawwa, rijala mazaje kasiran masu yawa wani sa'a, da mataye kasiratan mayawaita, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye Ubangiji. Wato da yake wani sa'an kasiratan a share bi zalika, ya yi nuni da wannan ila anna fil ayati iktifa'un, ila anna fil ayati iktifa'an, cewa akwai abin da ake kira iktifa'i a ita wannan ayat. Wato an shafe wawi tare da abin da ta adabta kenan, wa basarin huma rijalan kasiran wani sa'an, wato an shafe na ati kai kenan, wato an shafe na ati an bar man'uti, musa haddin fadin dan Malik a alfiya, wa ma min al-man'uti wan na'ati hukil yajuzu hasbuhu wa fil na'ati yajil, to ana an shafe na'atin ne wanda yake aka ce haka din kadan ne, an fi shafe man'uti a ban na'ati, to anan an ban na'atin man'utin ne aka shafe na'atin. To ya zo a sashen ruwayoyi cewa sayyidatuna Hawwa ta sami ciki har sau 20 daga annabi Adam, a wata ruwaya ma aka ce har sau 40, ya zama ko duk wani cikin da ta yi in ta tashi haihuwa ta gwaye take haihuwa da namiji da mace, ya zama daga al'ada annabi Adam ko ta shiri'in da aka yi masa cewa sai ya ɗau namijin wannan haihuwar ya aurar da shi li'un salbatin al'ura ga macen ɗaya haihuwar, aka saukar da sassaɓawar samun cikin kamar da a ce ba iyaye ɗaya ba ne, iyaye maza da mata ba ɗaya ba, annabi Adam bai koma ga rahmar Allah ba mubasharatan wa biwasidatin fawqal mi'ati alfin, sai da ya zamo tsakanin ƴaƴa da jikoki ya tara fiye da 100,000, ya tara fiye da 100,000, suna shagaltuwa da nau'o'in sana'o'i suna shagaltuwa da kasuwanci, shi yasa sana'o'i sun dade tun farkon halittar dan adam aka sanar da shi sana'o'i. Kasuwanci ya dade tun farkon halittar dan adam aka sanar da shi kasuwanci. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi, wanda kuke magiya da shi. Fi idgham sa'il asli fi sini, wato a qira'ar tasaluna, wa fi qira'atin bit ta'fif, wato tasaluna kama ce tasaluna ne sai aka idghamin daya tar a cikin sun din sai kuma tasaluna. A wata qira'ar ko tasaluna ba shadda a kan sun, ya fiya an shafe daya tar kenan bisa haddin fadin Ibnu Malik al-Alfiya. وما بتا عين ابتدي قدي قتسر فيه على تاك تبين الإبر كتور على أنك كي ما جاء دشي فيما بينكم أذكانكم هل تقولوا بأركم لأبالي إن دعك أنسام ساشا كياتي دساشي أسألك بالله إني ما رأمدرنا روقانك دن الله كي من كذا كو دن الله كبان كذا وأنشدك بالله وكما إني ما جاء دا الله واتقوا الأرهام ku kiyayi zumunci an takada wuha kada ku yanke, kada ku ce za ku yanke zumunci a ji tsoron yanke zumunci wato da yace an takada wuha isharatu nuni ne ila anna kalama zuwa cewa wal arhama dinnan da aka faɗa ala hasbi murati nisa shafe murati ne takdiruhu wattaqu qad al arham, yanda za a kaddara ku kiyayi yanke zumunci, ba ku ba yanke zumunci lima fil hadisi, saboda abin da yazo a hadisi zumunci ina nan an zata yashi da al arshi, zumuncin nan koyaushe na cewa duk wanda ya sada ni shi ma ko Allah ya sada shi, sai zama lamuran sa su daidaita. Malamai suka ce kamar yadda wannan da ake cewa Allah ya sada shi, ana nufin sadawa ta gaba ɗaya da shi a kansa da a zuriyar, sai ya zama sababin sada zumunci Allah ya masa buɗe ya tsayar da lamarinsa, ya zama ba wani abin da yake jirkita lamarinsa, haka nan ma kuma a zuriyarsa, don ta iya zama mutum shi yana ganin kamar ya kai, to amma kuma idan ya zama a baya zuriyarsa aka taɓa ta, ai bai kai ba. Ai yanda bawa yake fatan a ce ya kai, yana fatan a ce zuriyarsa ma sun kai, to wanda kula da zumunci yana ɗaya daga cikin abin da ke sabauta haka. Mun da zama mai kula da zumunci ne, to in Allah ya yarda ko a ƴaƴansa sai Allah ya yi musu gata cewa duk wani lamarinsu Allah ya ringa ɗorawa, amma wanda duk yake mai kare zumunci to ko da shi ya samu ya kai, to ƙarshenta a zuriyarsa sai an nuna masa abin da ya yi a baya ba daidai ba ne, sai an nuna masa cewa abin da ya yi a baya ba daidai ba ne. To wanda ya yanke ni shi ma ku Allah ya yanke shi. Sada zumunci tana bambanta da bambancin mutane, domin a cikinsu akwai mawadaci, tana da ɗan uwa wanda shi yana da miliyoyi, kai da Allah miliyan ɗin ma baka mallaka ba, to kaga wannan a ce wajen sada shi sai ka ɗau kuɗi ka bashi, ai ba haka abin yake ba, ai shi ne haƙƙinsa ya baka, amma wajen magana fa, wajen gaisuwa, wajen ziyara ta yu shi harkokinsa sun ɗauke masa hankali, ko yana so ya zo wajenka ba zai iya samun zamu zuwa ba saboda yawan harkokinsa, to kai da yake harkokinka ba su kai haka ba, zai ka ringa ƙoƙarin zuwa wajensa. Wannan sadawar ta zamo da ziyarceceniya da ka ringa ziyartarsa. Na akwai wanda yake talaka, wanda shi abin da yake bukata a taimaka masa, ba a ce za a je gidansa kawai a ziyarce shi ba, ko da an je gidansa yana wani hali me aka yi, ko ba a je ba an aka haka masa, ai watakila shi an fi sadar da shi, an fi sada masa ko. To abin da yake wajibi bisa wanda yake mai shi ya sada ta fuskar ba da kyautoci da tsarabe-tsarabe da magana mai taushi, kar dan shi yana da shi ya zama koyaushe sai kausasa magana, ya ringa ganin ai shi wanda bai da shi dan bai iya bane shi yasa bai samu ba. Abin da yake wajibi akan wanda yake talaka millini ya tausasa, ya sada da tausasawa da kokari ga waɗanda suke ƴan uwansa, da kuma azama da su da kyautatawa. wala amwati da aka ce a sada zumuncin nan fa ba bambanci tsakanin ƴan uwan da suke da rai da ƴan uwan da suke batattu dan uwa wanda yake ya mutu to ai ya bar zaba in ma bai bar bayan ba to ka sada zumuncin sa ta fuskar kula da abokansa matakar akwai abokansa wannan abokin dan uwa na ne ko da dai dan uwan nawa bai da baya amma tunda na san zamanin dan uwa na yana kula da shi to ni ma ba za ku kula da shi yin haka yana cikin sada zumunci haka nan yi masa addu'a kyakkyawa addu'a wadda take mashru'a to shi ma wannan yana cikin sada zumuncin sa ko da baya mutuwa to wallahi na kuma in ya zama ya bar ƴaƴa ya bar wanda za a kula da su kaga wannan a kula da su din ka dauka a tunda ya mutu shikenan shi dai an kula da shi amma zuriyarsa ba sai an kula da su ba ba haka abin yake ba wa fi qira'atin a qira'a ta hamzatu daya daga cikin makarantan wa makaranta bakwai na kufa shi ya karanta bil jarri da jarra wal arhani shi ya tasa qira'a wal arhani adafai ya zamo adafi ne alal ramiri misal lamiri fi bihi lamirin ce wanda aka yi wa jarra da harafin jarra shi ya sa wasu malaman da yawa suke ganin ba dole ba ne don za a yi adafi a kan lamirin jarra a ce sai an maimaita abin da ya masa jarra suka ce a'a ba dole ba ne yadda Ibn Malik yake faɗa wa audu khatirin lada arfin ala ramiri hafirin lazimin ƙarfi ila walaisa indi lazimin ƙirƙar a ta fi nazmi wa nasarar sahihi musbata ya ce shi ya zaɓi cewa ba dole ba ne don ko gashi a ƙur'ani ya zo ga baitin mawaƙi da yake cewa idza kanat al hayja'u wa shaqqat al asa fasbuka warrahaki saifun muhannadu ya ce warrahaki bai ce wa hasbu rahaki ba ko kuma faɗin wani mawaƙin da yake cewa falewa maƙarbita ta juna wata shumuna fasafa ma bika wal ayyami min ajabi wa kanu larabawa da can sun kasance ya tanashe duna suna yin magiya tsakaninsu bin rahimi da zumunci cewa ka dubi zumuncin da ke tsakanina da kai kai min kaza ka dubi zumuncin da ke tsakanina da kai ka bari kaza a irin wannan aka ce yana daga gare shi fadin annabi haru ga dan uwansa annabi musa ala nabiyina wa alaihi ma salawatullahi wa salamuhu yace yabna umma la tahuz bi yati wa la bi rasu yace dan uwata wato kaga masa magiya yayi dubi cewa uwa ɗaya ce fata haife su inna allaha hakika ubangiji kana alaikum raqiba ya tabbata me kiyayewa ne ga duk abin da kuke aikatawa kar ku taba aikata aikin da ba daidai ba ku dauka Allah zai mance duk abin da kuke yi a gaban Allah ne wa ma takunu fi sha'anin wa ma tadu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amali illa kunna alaykum shuhuda nastafiruna fi am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bale qul kulluna ladayhim yaktubuna yasa duk abin da kuke yi Allah yana kula da ku kuma ga mala'iku ya sa masu rubuta hafiza mai kiyayewa ne li a amalikum ga duk ayyukan da kuke yi duk abin da kuke yi a gaban Allah kuke fa mujazikum biha zai muku sakayya da ita ai lam yazal muttasifan bi zalika kana anan ta zo ne a matsayin lam yazal yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa alfiya satanahu wara da fat kana kasiran lam yazal wala da fatkana kasiran lamizal to wana zala ayat da za a karanta nan gaba ta sauka ne fi yatimin a game da wani maraya dalaba min walihi malahu da ya nemi dukiyarsa daga wajen waliyinsa famana'ahu waliyin nan sai ya hana waliyin nan sai ya ke bashi dukiyar tasa to a sababin haka wannan ayar ta sauka an ce shi waliyin nasa dan uwan ubansa ne dan uwan uban marayan ne shi ya kula da marayan ya rike masa dukiya to yayin da marayan nan ya balaga sai ya nema daga wajen dan uwan uban nan nasa cewa ya bashi dukiyarsa amma dan uwan uban sai ya hana ai falan ma mana ahu lokacin da ya hana shi shakali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marayan nan sai ta fojin annabi ya kai kara fanazalat al-ayat shine wannan aya ta sauka alam ma sami ahlul wali da waliyin nasa dan uban nan nasa yaji kala sai ya ce adatullahi wa adatu rasulahu daba Allah na bu manzo wa na'uzu billahi min al-hawbil kabir muna neman Allah ya kiyaye mu daga zunubi babba shine a hana maraya dukiyar sa ubangiji yace
wa asri yasama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira
to atul yatama shuru wannan haduwa ne ki zikirin mawaqin taqwa a cikin ambaton wuraren da aka ce ana nema daga bawa ya kiyaye Allah ya ji tsoron Allah aka fada haƙƙin marayu a ji tsoron Allah kada a danne haƙƙin marayu an gabatar da bayani akan dukiyar marayu domin akwai narko mai girma a dukiyar a game da dukiyar maraya akwai tsawatarwa mai tsanani yatama jam'i ne ne ya temu jam'i ne ne ya temu ana yin jam'in yatimu bisa aitamu amma an kawo shi aitamu sai a ce an kawo jam'in killa ne tunda aitamu awan af'alu ne af'alu ko yana cikin jam'in killa as'ilatun af'ulu summa fi'ila summa af'alun jumu'u killa yanda Ibn Malik yake fada yaushe san an ce yatama yafi wato fa'ala to yafi nuna yawa amma an ce yatama to asali marayin da ba sa hawa goma ba min al-yutumi an ciro kalmar yatimu daga yutumu asali kalmar yutumu tana nufin kadaita yana daga reshi lu'lu'i wadda take makadaiciya a kima ana nufin wadda ba ta da wadda za a kwatanta ta da ita yana daga wannan matsayin da shugaban halitta ya samu alayhi salatu wassalam da ya zamo yatimi ma'ana ba shi da wanda za a kwatanta shi da shi masanin Allah ya ce bi rasulihi al-fardil karimi rahima nafsi al-fida'u li mufradin fi yutmihi wa duru asadu ma yakunu yatima hadha lillahi wa aban nabi ubangiji ya karbi ram mahaifin manzo a wata ruwayar aka ce tun yana dan wata biyu a cikin mahaifiyarsa ubangiji bai gushe ba rahima mai jin kai ne mai tausasawa da manzansa alfardi wanda yake makadaici a matsayinsa ba wata halitta da za a kwatanta ta da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkarim mai girma raina fansa ce ga wanda yake makadaici a wato matsayinsa ba shi da na biyu alulu'i asalu ma yakunu mafi kyan yanda yake yatima in ya zama ba shi da wanda za a kwatanta shi da shi wasilaha maraiki a tsarin malamai na fiqh kuwa ko malamai na shari'a to shine mai tafsirin mai nuni zuwa gare shi da yace al-ulala aralahum su ne wa'anda ba su da uba in an ce maraya to wanda yake ya rasa uba wanda ya rasa uwa kadai amma ga ubansa to ba a ce masa maraya a tsarin shari'a ko da ku a ce iyayensu mata suna nan akwai su mutumin da yake ga uwarsa amma dai ba uba to sunan sa maraya matukar bai balaga ba shi yasa maraita a haƙƙin mutum shi ne rasa uba wanda duk bai da uba ya zama maraya ya zama kuma yana ƙarami bai balaga ba in ya balaga to wannan maraici ya kau la yutuma ba'dal ihtilali shi yasa nan da aka ce wa atul yatama malamai suke cewa akwai majazi mursali bi itibari ma kana min babu tasmiyati shay'i bi itibari ma kana daga babin ambaton abu ne da itina da da yanda yake a yanzu su wa'annan din ba ta ma bane amma a da can ya ta ma din ne dangane da wani mutum kuwa shine wanda bai da uwa kamar tinkiya ko dabba wadda ba ta da uwa ita ce marainiya ko da tana da uba idan a haƙƙin mutum ya zamo gaba daya ya rasa uwa ya rasa uba to irin wannan sai a ce laɗimu an samu laɗimu kadai idan ko uwa kadai ya rasa amma ga uba to sai a ce masa ajami wato wanda ya rasa mai rike shi saboda rukun uwa ga ɗa shi ya fi girma fiye da rike uba musamman a halin ƙuruciya du'atul yatama, ku baiwa marayu as-sigara kanana al-ulala abalahum, wanda ba su da uba amwalahum, ku ba su dukiyoyin su idza balagu, idan sun balaga, wa kanu rashidina, kuma ya zama sun balaga suna shiryayyu, ba dan zaran yaro ya balaga sai a dau dukiyar sa a bashi ba, a'a sai an tabbatar shiryayye ne. Addini ya zo da akiyaye dukiya, ya zo da alirita dukiya, shi yasa bannatar da dukiya duk addinin Allah ba addinin da yake yazo, ya zo da haka. Fahimzuha farun alal insani fi kulli shir'atin min al adyani, akiyaye wannan wato kulliyatul hamsa dinnan ko kulliyatul sittu, farilla ne akan mutum a duk wata shari'a da yake ta zo daga wajen Allah, ba wata shari'a da ta zo daga wajen Allah da cewa a tozarta addini, ba wata shari'a da ta zo daga wajen Allah da cewa a tozarta rai, ba wata shari'a da ta zo daga wajen Allah da cewa a tozarta hankali, ba wata shari'a da ta zo daga wajen Allah da cewa a tozarta dangantaka, ba wata shari'a da ta zo daga wajen Allah da cewa a tozarta dukiya ko a tozarta mutunci, wanda wa'annan su ake kira kulliyatul hamsu ko kulliyatul sittu. Kuma a jere suke haka, ita dukiya da mutunci su ne a ƙarshe, addini shi ne farko, shi ne farko, shi ne abin gabatarwa, kula da addini, kiyaye addini abin gabatarwa ne, hatta akan kiyaye rayuwa ko kiyaye rai, wannan yasa aka shar'anta a yaƙi kafirai, tare da an san cewa wajen yaƙin za a iya rasa rai, to amma saboda kula da addini gaba yake da kula da rai, kula da rai kuma gaba yake da kula da hankali. Kula idan ga wato ya zamo a waje ɗaya, ko dai a kula da rai ko a kula da hankali, to sai a kyale kula da hankalin a kula da rai. Yasa da a ce za ka ga ƙungiyoyi biyu mabannata, wa'annan sun fuskanci shan giya, shan giya ne yake yi tafi da hankali, wannan kuma sun taso wani za su kashe, to ai zama baka da ikon ka tare duk ƙungiyoyin nan biyu wa kace da, to wajibi ne ka tare masu kokarin tafi da ran nan, domin kiyaye rai gaba yake da kiyaye hankali, sannan kuma kiyaye hankali gaba yake da kiyaye dangantaka, kiyaye dangantaka kuma gaba take da kiyaye dukiya ko kiyaye mutunci. To wala tatabaddalu alhadisa, kada ku ce za ku musanya dukiyar marayin nan wadda take kyakkyawa da wato ku ba da ku ba su mumuna ta ku, ko kar ka musanya alharama wadda yake haram bi tayyibi da wanda yake halal, ai ta huzuhu badalahu, ko ku karba haram a maimakon halal, ko yaushe duk wani bawa da ke duniyar nan akwai halal din da Allah ya hore masa zai iya samu daga halal din, amma bawa shine yake kyale halal din ya ringa zakkewa haram, to kada ku yi haka. Kama taf'aluna, irin yanda kukan yi min ahlil jayyid min malil yatim, daga daukan kyakkyawa daga dukiyar marayan, waja'alir radi'i min malikum makanahu, ku sanya wanda yake mummuna daga dukiyarku a maimakon kyakkyawan nan na maraya, sai kuma wa marayan mummunan dukiyarku alhali kun rike kyawawan da suke asali na maraya, to ku kiyaye haka. Wala takulu amwalakum, to ku ce za ku ci dukiyoyin marayun nan marmumatan ila amwalikum, alhali an taro ta zuwa dukiyoyinku, ku haɗa dukiyarku da tasu don ku cuce su, to ku kiyaye haka. Innahu, haƙiƙa cin dukiyar marayun nan, ai aklaha, ai cin dukiyar marayun nan kana huban karira, ya tabbata zunubi ne mai girma, zunubi ne mai girma ƙwarai. To walan ma nazalat, yayin da ayan nan ta sauka ta harraju, sai kuma ya zama sahabbai suna gudun min wulati da tama kula da marayu, cewa kada garin kula da maraya a baka dukiyarsa ka taɓa ya zama ka yi babban laifi wajen Allah. Wa kana fihim man takahu al-ashru aw as-samanu min al-azwaj, akan samu wanda da yana a ƙarƙashinsa akwai mata marayu da yake kula da su su kai goma ko takwas, fala ya adilu bainahunna, ya zama ba a adalci tsakaninsu. Fanazala, sai aya ta sauka da take bayanin cewa lalle ne ai adalci tsakaninsu. Fakana alwahidu minhum, akan samu wani a cikinsu za a waje da ya ci mata, in ya samu mareniya za ta malin waje malin, ya zamo ga ta tana da dukiya ubanta ya mutu ya ban mata kudi man kudai gashi kuma tana da kyau rage fiha sai ringa kwadayin ya aure ta li ajli maliha saboda dukiyar ta ga kuma kyau falan ma na zalat ayatu nahyi an akli mali latimi da aya hani daga cin dukiyar maraya ta sauka shakka alaihim zalika sai wannan abdida suke kai ya zamo yana damun su fa nazalat sai aya ta sauka wa in hibtu ita ce wannan wadda za a karanta fannahayu ani a na farko ya gama a cikin marayu a kowane hali wanda ake nufin a aura ne aula ko wanda ba ana nufin a aure su ba ani a wannan aya ta biyu ya keɓanta da mata marayu da ake nufin a aura ubangiji ya ce wa in hibtu
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in hibtu wato wannan ma nazalat da ayatan da ta gabata wa atul yatama amwalahum ta sauka ta harraju min wilayatil yatama musulmi sai suka ringa jin nauyin kula da lamarin marayu domin kuwa an faɗi cewa taɓa dukiyarsu ba ƙaramin zunubi bane a wajen Allah wa kana fihim man tatahul ashr aw ithamanu min al-azwaj akan sani wanda yake akwai mata goma ko mata takwas karkashin sa tala ya ajlu bainahunna baya iya daidaita tsakanin su sai kan ringa fifita wasu da kakan wasu aile tama matan da suke marayu takan al-wahidu minhum idza wajada yatimatan zata malin wajamana yarjiha fiha li ajli maliha akan samu a cikin musulmi wanda idan ya samu mareniya wadda Allah ya hore mata dukiya ga ta kuma kyakkyawa ce sai ya sha'awar a ce ya aure ta ba dan komai ba saboda dukiyar da take da ita sanan ma na zalat ayatu na yayin da aya hani ta sauka an akali malil yatimi daga cin dukiyar maraya shakka alaihim zalika auren irin wannan marayun sai zama yana wahal da su suna kaucewa auren irin wannan marayun wanda da suna auren su ne dan duban suna dukiya suna da dukiya amma an tunda an ce kama dukiyar maraya ba karamin laifi bane wajen Allah sai zama suna jin nauyin auren irin wannan matan sai kuma ya zama haka din ya zama wani abu ga su matan nan dan suka rasa waɗanda za su aure su fa nazalat yasa sai aka saukar da wannan ayar cewa wa in hibtum idan ya zama kun ji tsoron Allah kuke dofi yatama cewa ba za ku yi adalci ba a game da marayu fa taharrastum min amrihim kuna ganin laifi ne babba a ce kun shiga lamarin su to fa fu aira ai ku ya zama muku dole ku ji tsoro ma kuma Allah ta adalu bainan nisa'i ya zama ba ku yi adalci ba tsakanin mata idza nakahatumuhunna lokacin da kuka aure su yanda ba daidai bane a tursasa maraya a ci dukiyarsa haka nan ba daidai bane a tursasa mata a aure su a kiyin adalci tsakanin su wajibi ne a yi adalci tsakanin mata wal ya'dil bayna nisa'ihi ibaran mai risala lalle ne miji ya yi adalci tsakanin matansa kai ya ce zai fifita wata akan wata a'a ya yi adalci tsakanin su musamman a wajen bankwa a wajen rabon kwana idza nakahtumuhunna in kun aure su qalat aishatu sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha take wannan ayar ta sauka ne a game da mareniya da za ta zama a cikin kular waliyinta waliyina ta zama wanda yana da dama ya aure ta ne ya zama yana kwadayi a cikin kyan da take da shi da dukiyarta amma kuma yana nufin ya rage sadakinta aka hani mazan nan waliyan nan daga auren matan nan marayu sai fa idan za su tabbatar sun yi adalci a wajen cika sadaki amma ba daidai ba ne a ce an taiwaye wa mareniya sadakinta don kawai duban mareniya ce ba ta da gata, a lalle ne a cika mata sadaki. Shi yasa kamar masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala an da suka tafi zuwa cewa bi yarinya in ta zama mareniya ne ba daidai ba ne a ce za a aurar da ita sai har in ta balaga. Suka ce sai in an samu wasu sharuɗa wanda da can suka kai su har wajen guda bakwai wa zuwujat, yanda wato mai asalu yake faɗa wa zuwujat, sai Imam al-Bashir yake faɗa a nazmin sa asalul masalik wa zuwujat yatimatun min nurqi min kuf'iha bin naqdi hawfal fisqi wa shuwir al-qari wa ashran balagat bi mahari mislin ajjaluhu karsabat. Aka faɗa hadda a sharuɗa guda takwas cewa akwai damar a iya aurar da mareniya tun kafin ta balaga, amma fa sai an samu wasu sharuɗa. Sharaɗi na farko ya zama ta buɗe bakinta ta yadda tana son mijin, idan ba ta son mijin ba daidai ne a aurar da ita ba, tunda ko ba ta da wanda zai mata jabaru, wanda yake da damar yin jabaru uba ko waliyin uwa wasiyin uba in uban ya ayyana masa miji ko ya umarce shi da ya wa'i jabaru ko kuma mai baiwa dangane da baiwarsa. To wayannan guda uku su kada da suke da damar su yi wa mace jabru a wajen aure, yanda mai mutasar ya faɗa da ya gaba kawo su yake sun mala jabara. Bayan wannan ba wani mutum da yake da ikon yace zai wa mace dole akan aure. Shi yasa sai ta faɗa da bakinta tana so min kuf'iha. Sharaɗi na biyu ya zama kuma mijin da za a aura mata wanda ya cancanci a ce ya aure ta ne, kada a aurar da ita ga wani jigari-jigari don ganin cewa mareniya ce ba daidai ba ne. Bin naqdi ya zama kuma sadakin da zai bayar kuɗi ne, abu ne mai daraja. Kai ce zai ba da sadakin urura ko abin da ya kama da haka, kun ya zama wato a sannan ana ganin ai a ba da kuɗin ka shi ne matsayi, shi ne daraja. Hawafar fiski, sharaɗi na hudu ya zama kuma za a aurar da ita ne don ana jin tsoron in ba a aurar da ita ba za ta lalace. Wa shuwar alƙari, sharaɗi na biyar a shawara da alƙari. Wa ashirin balagat, sharaɗi na shida ya zama aƙalla ta kai shekara goma, kai ya zama bata kai shekara goma ba. Bi mahari mislin ya zama kuma sadakin da za a bata, sharaɗi na bakwai kenan ya kai sadakin da ake bayarwa ga kamarta. Ajjaluhu, sharaɗi na takwas shi ne ya zama sadakin nan ba bashi bane yanzu za a biya duka, lokacin akadin ne za a biya duka, kada sabat haka yake ya tabbata. To da tun malikawa cewa sai in ba an samu wannan sharuɗan ma ai ba daidai bane ya aurar da mareniya wadda bata balaga ba, sai a kyale ta sai ta balaga ta zabi mijinta da kanta. Amma kafin akwai wannan sharuɗan to a aurar da ita ko da bata balaga ba, aka ce ma daga baya in an samu sharuɗa biyu a ciki ko uku sun wadatar, ya zama wato an shawara da mutane masu mutunci, masu hange, masu tunani, kuma ya zama ita din nan ana jin tsoron in ba a aurar da ita ba za ta lalace. Na samu wannan dalilan a iya aurar da ita. To wato aka saukar da wannan wa umiru bin nikahi, aka umarce su su yi aure min gairi hinna ba a marayu ba. Aisha ta ce sai mutane suka ringa tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan, sai Ubangiji azza wa jalla ya saukar da wasu tafsiru na kafin sa kulillahu yufikum bihinna ila qawlihi, har zuwa fadin Ubangiji wa targabuna, kuna sha'awa a ce ku aure su. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kamarainiya in ta zamo ma'abuciyar kyauce da dukiya suke so su zamo sun aure ta amma